الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باين هكا منا قال جدد قوديا مقا الله سبحانه وتعالى يقام ونن يمتشين لهدي در اللي تني يومنا 30 غوتا المحرم hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa binnin Madina yau yana da shekara 1444 a kidayen miladiya yau muna 28 ga watan 8 shekara ta 2022 mun da wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci namu na markazu Abdullah ibn Abbas dake cikin birnin Zaria mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub ababin da suke gurɓata zuciya, saɓata zuciya, su lalata zuciya har ta kai zuciyar ɗan adam ta samu cuta wanda daga bisani zuciyar ɗan adam tana iya mutuwa. Idan zuciya ta mutu sai ya kasance gaskiya ba ta iya shiganta. Idan ta ga gaskiya ba ta ganewa ballantana ta yi aiki da ita, hakanan idan ɓanna ta zo mata cikin sauri za ta karɓi ɓanna kuma ta yi aiki da shi, wanda kuma wannan shi ne babban rukuni daga cikin rukunan halaka da taɓewa da hasaran duniya da kuma hasaran lahira. Allah ka tsare mu. Muna nan muna magana a kan cuta ta farko da malam ya kawo a cikin wannan littafi, ita ce cuta ta alhawa. Alhawa ita ce san zuciya ko kuma san rai. Duka Hausawa sukan fassara alhawa da wannan, ko a ce san rai ko kuma a ce san zuciya. To a zama ta ƙarshe mun ji abin da ake nufi da alhawa, san zuciya. Wato mun ji cewa a zubin larabci idan aka ce alhawa ana nufin san abu, shauƙin abu, ana nufin maƙalƙale mu abu, zuciya ta karkata zuwa ga abu, shi ake kira alhawa. Sannan mun ji kuma cewa a shar'ance idan aka ce alhawa abin da ake nufi shi ne zuciya ta karkata zuwa ga abin da take so ba tare da kallon karantarwar shari'ar musulunci ba, wanda har mun ji maganar al-Imam Ibn Qayyim wanda yake bayani akan alhawa, cewa duk wani abin da zuciyar ɗan adam ta karkata zuwa gare shi na ci ko sha ko aure ko wani abu mai kama da haka duk yakan samo asali ne daga alhawa. To amma wannan alhawa ɗin wato mai kyau kenan, san rai ne mai kyau, wanda shi ne zai jagorance ka zuwa ga ka sha'awanci abinci, ka sha'awanci abin sha, ka sha'awanci yin aure da abin da yake kama da irin wannan. To mun kuma ji idan aka ce bin son zuciya ko bin san rai wanda yake shi ne mai muni, mun ji me ake nufi da shi. Abin da ake nufi da shi shi ne mutum ya fifita abin da zuciyarsa take so na sha'awoyin yau da kullum, ya kuma karkata zuwa ga abin da zuciya take kiran shi zuwa gare shi ba tare da kallon karantarwar shari'a ba, sai dai zuwa ga abin da yake saban Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kuma a ce yayin da zuciya ta wofinta daga bautan Allah, ta wofinta daga mu'amala mai kyau da abokan halitta, to a wannan zuciya a wannan lokaci sai a ce zuciya ta sifantu da sifa na san rai, ta fada cikin miyagun ɗabi'u da ababen kunya a hankalce ko kuma a shar'ance. Sannan mun ji kaɗan daga cikin irin mummunan tasiri da bin son zuciya ke fararwa a cikin al'umma ko kuma ga ɗaiɗaikun mutane. Mun ji cewa duk wanda ya sifanci da san rai, da sifa ta san rai, to yakan fitar da shi daga cikin sahun mutane, yakan mai da shi cikin sahun dabbobi. Zaman ku? Ila an fahimta.
To ko kujerar ce ta, ko kujerar ce ce ta cin gefen kenan, in ɗan karkato na? Kuke cin kamata karfata ta.
To kila an fahimce ni da kyau. Don haka abu na farko shi ne bin son zuciya yakan fitar da dan adam daga cikin sahun mutane ya maida shi cikin sahun dabbobi, saboda duk wanda ya sifanta da sifan san rai to idan shi yakan rufe ya koma yana yin waɗansu abubuwan kunya, abubuwan Allah wadai, abubuwan da yake saban Allah ne wanda zai bakanta shi a wurin Allah, kuma take haƙin bil adama ne wanda zai bakanta shi a gurin ɗan adam. Sai mutane su rena shi, su ɗauke shi wawa shashasha mutumin kawai, a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana da wani fushi. Sannan abu na biyu shi ne mai bin san rai ko san zuciya, shi kullum yakan gane menene haƙina, amma kuma baya gane menene haƙƙin da ke kaina. Wanda kamar yadda muka yi misali a cikin komi, in tsakankanin shi da shugabanni ne za ka ji ya san haƙƙin shi, ya kamata shugabanni a ce suna kaza, suna kaza, suna kaza. To amma kai me ya wajaba a kanka dangane da shugabanni? Mafi ƙaranci dai a ce kera ka riƙa musu addu'a. To kana musu addu'a? Wannan kuma ba tare da kallon su azzalimai ne ko mutanen kirki ba. Komin zalincin shugabanni kuma wajibi ne a kanka ka riƙa musu addu'a. Wannan ita ce sunna, ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma mai bin san rai za ka ga cewa baya ma shugabanni addu'a, amma kullum yana ƙidaya haƙoƙan shi akan shugabanni, amma shi bai ƙidaya menene haƙƙin shugabanni a kaina. To haka nan a babin maƙwabtaka, kullum yana ganin haƙoƙan shi da ke wuyan maƙwabtan shi, amma bai san menene haƙƙin maƙwabtana a kaina ba. A zamantakewan shi da matarsa, kullum yana ganin cewa haƙƙina ne matata ce min kaza, amma baya la'akari da menene kuma haƙƙin matata a wuyana. To da sauran ƙofofi na mu'amala. To wannan mummunan tasiri ne wanda san rai take ma mai binta. Sannan cikin tasiri da yake samun masu san rai shi ne sai ka ga ya makantar da mutum daga aƙiba. Idan ni abu kaza, menene zai biyo baya, ko a duniya ko kuma gobe kiyama? To duk wanda kaga baya kallon in nayi, menene zai biyo baya? To wannan dan san rai kenan. Idan na ci dukiyan jama'a din ina da wani office mai fadi, to menene zai biyo baya a duniya, kuma menene zai biyo baya a lahira? Kaga a duniya dai EFCC na iya zuwa su cafke mutum, sai mishi fallasa ko ICPC a rika kidan yashi cikin barayin kasa waɗanda suka ci amanan kasa. Kaga babu batancin da ya wuce wannan, a ce an rubuta ka a jarida, an nuna ka a talabijin, an gurfanar da kai a kotu, wani lokaci ma an sa mutum ankwa a hannu an wuce da shi gidan yari. Me ya laifinsa? Shi ne ya ha'inci kasa, ya ci dukiyan kasa ta mummunan hanya. To mutumin da idan shi ya rufe bai gane wannan ba, to alaman san rai na tare da shi kenan. Sannan kuma in na zalunci mutanen nan talakawan nan, na take musu haƙƙi, menene zai faru gobe kiyama? Za mu wanye lafiya da mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala, ko ko Allah zai tsaye da ni ya min hisabi a kan dukiyan mutum miliyan 200 da na ci? Taya mutum zai iya biyan mutum miliyan 200 haƙƙi a gaban Allah ranar tashin kiyama? To san rai sai ya rufe wa mutum ido, sai ya ƙi nuna mishi matsalan da za ta iya biyo baya in yi wani aiki. A ƙarƙashin wannan mun ba da misalai da yawa idan ba ku manta ba. Cikin tasirin da san rai ke yi a duniya da lahira shi ne yakan gadar da ƙasƙancin duniya da kuma azabin gidan lahira. Wannan kaɗan daga cikin irin tasiri da bin son zuciya ko san rai ke haifarwa kenan, kamar yadda muka tattauna a wancan zama. Sannan mun ɗan yi wata tambaya wanda har aka yi wata ƙaramar muhawara tsakankanin mu ya mu, cewa idan mun fahimci san rai da kyau da irin tasirinta, to menene ya kamata ya zama kishiyan san rai? ‘Yan uwa da dama sun kakawo waɗansu ababe wanda yake duk babu laifi a ƙirin yansu a matsayin kishiyan san rai, amma dai abu mafi bayyana shi ne abubuwa guda biyu: san rai kishiyanta, shine fifita san Allah, sarrai kishiyanta shine adalci. Wa'annan abubuwa guda biyu kai tsaye su suke kishiyantan sarrai, wanda kuma a babin da muka shiga a gaba, wanda malam ya kawo hani da shari'ar musulunci ta yi akan bin sarrai, mun fahimci haka. Musamman dama malam ya ce addinin musulunci ya zo da salo-salo daban-daban wanda ke haramta sarrai da bin son zuciya. Ya ce to salo na farko shine nassosin shari'a da suka zo karara kawai suka ce kar a bi sarrai. To a ciki ayan da malam ya kawo mana, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, kar ku bi sarrai ya hana ku yin adalci. To kaga a wannan ayan mun fahimci karara cewa adalci kawai shine kishin sarrai. Adalci kuwa shine ka aje komi a mahallin da ya dace. Abin da ya kamata ka kusanto da shi, to kar ka jinkirta shi. Abin da ya kamata ka gaggauta, kar ka yi lako-lako da shi. Abin da ya kamata ka yi shi da zafi, kar ka yi sanyi da shi. Abin da ya kamata ka yi duka, to kar ka yi dariya a wurin. Bi ma'ana duk abin da ka aje shi a mahallin shi, to adalci kenan. To kishiyan adalci shine sarrai. Sannan malam ya kawo mana fadin Allah subhanahu wata'ala, يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يهوري النبي داود أكن شوى من سنياك كزم خليفة أبن قصى تو كي هكون شيء سكن كان يمتاني دا آجلش كي هكون شيء سكن كان يمتاني دا جسكيا كدك قسكورك بسر رنك كي ننبين جسكيا shine kishiyar sarrai. Gaskiya ko shine Allah, zalika bi anna Allah huwa al-haq, Allah shine gaskiya. Wanda mun ji cewa babu yadda za a yi mutum ya iya yin hukunci da adalci yake wato ya nisanci sarrai har sai in ya samu ɗansu wato al'amura guda uku. Na farko ya zama yana da al-ilmul wajib, yana da ilimi na wajibi, ilimi na shari'a. Sannan ya zama yana da al-ilmul waqi', ilimi na zamantakewa, psychology, ilimi na zamantakewa da ilimi na yadda ake gudanar da rayuwa. Kasan kowane irin jinsin ɗan adam akwai irin yanayin zubin shi da abin da yake karkata zuwa gare shi. Idan maza ne, ka gane maza hujja suke nema mai ƙarfi. In mata ne, ka gane mata suna neman abin da ke karya zuciya ne. In mutumin ƙauye ne, ka gane ɗabi'arsa da abin da yake so. In ɗan birni ne, ka gane ɗabi'arsa da abin da yake so. In masu kuɗi ne, da irin ɗabi'unsu da harshensu. In talakawa ne, da irin ɗabi'unsu da harshensu. In ya zama ka gane irin wannan, sannan abu na uku kuma kana da ƙarfin zartarwa, to za ka iya hukunci tsakankanin mutane da adalci. Allah ya hana annabi Dawud kare bi sarrai, saboda bin sarrai yana halakarwa daga tafarkin Allah. Duk wanda ya bi sarransa, ya bi abin da zuciyarsa ta saƙa masa, saboda kusanci ko saboda abokantaka ko kuma saboda haka dai zuciyarsa take so, ko kuma yi ramuwan gayya akan wani, to wannan babu shakka zai kishiyanci adalci, da haka zai faɗa cikin sarrai, wanda kuma haka zai iya nisanta shi daga tafarkin Allah. Sannan mun ji salo na biyu, irin salo-salo da shari'a ta zo da shi gurin hani a kan bin son zuciya da san rai, shi ne irin yadda ayoyin Al-Qur'ani mai girma suka zo suka hana bin son rayukan kafirai da sauran ɓatattu. Mala ya kawo aya ta farko, wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Allah ce kada ka kuskura ka bi soye-soyen rayukan waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, suka ƙi imani da ranar tashin alƙiyama, sannan kuma suka koma suna shirka da Allah. Waɗannan sun haɗa matsaloli kusan guda uku. Na ɗaya dai sun ƙaryata ayoyi, sun ƙi imani da ranar tashin alƙiyama, sannan kuma suna shirka da Allah. To idan ka bi son ransu, kowane mai ra'ayi ra'ayin shi na dacewa da aqidansa ne kenan kowane mai san rai san ran shi na tafiya irin tare da aqidarsa idan ka bi ta farke irin waɗannan mutane kai ma kenan zaka koma kana kareta ranar tashin kiyama kai ma kenan zaka koma kana kareta ayoyin Allah kai ma kenan zaka koma kana shirka da Allah saboda neman mulki ko neman kuɗi ko wani abu mai kama da haka sai ka ji an ce maka mutum ya shiga kungiyar asiri saboda me saboda yana neman mulki yana neman gwamna yana neman sanata ko kuma ka ji an ce maka mutum ya shiga kungiyar asiri ya fara yankan kai saboda yana son ya kuɗi to kaga wallazina hum bi rabbihim ya'dilun kina to sannan malam ya kawo mana hani da Allah subhanahu wataala ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama daga jin son zuciyan kafirai yace qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana min al-muhtadin ka ga ya musu lallai ni ba zan bi soyayyar rayukan ku ba in ku har na bi son zuciyan ku san ranku to a wannan lokaci na bace kuma ban kasance cikin shiriyu ba Allah ya hani akan bin son zuciyan kafirai a wannan wuri saboda duk abin da suke gina ba su da hujja akai ba su da wata hujja daga Allah ko kuma hujja a nagartaccen hankali suna yi ne kawai a gurɓataccen tunaninsu da kuma irin shaci faɗi da rayukansu suke kakawata musu to idan ka koma kana jin son zuciyan kafirai kai ma za ka koma kenan kai watsi da dalili dalili na shari'a ko kuma dalili na hankali sannan malam ya kawo mana wata aya wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabeel kada ku bi tafarkin wadanda yake tuntuntuntuna sun bace sannan kuma sun batar da mutane da yawa kuma su ma je sun bace daga tafarki madaidaiciya wadannan su ne jagorori akan bata wanda ya hada shi ya bace kuma yake ranyi mutane akan bata to wannan shine ainihin liman daga cikin limaman bata to Allah subhanahu wataala ya ce kar a bi su akan irin wannan san zuciya ta su mun karanta fadin Allah subhanahu wataala fa hukum bainahum bima anzalallahu kai hukunci a tsakankanin mutane da abin da Allah ya saukar wala tattabi'a hawa'uhum amma ja'aka min alhaq kada kai ganganci ka bi san zuciyansu ka kyale abin da Allah subhanahu wataala ya saukar maka na gaskiya wato su suna da san rayuka san rayukansu gurɓatattu ne suna kishiyantar gaskiya to kai kuma Allah ya saukar maka da gaskiya shine alqur'ani da sunna to kada ka ji san zuciyarsu sai ya sa kai watsi da abin da aka saukar maka a cikin alqur'ani mai girma da sunnonin da Allah subhanahu wataala ya sanishe ka haka nan mun karanta fadin Allah subhanahu wataala fa lidhalika fal'u wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahu Allah ce saboda wannan addini mai kaki addini dake kan daidai to lalle kai da'awa zuwa gare shi kai kuma ka fara aiki da abin da kake kira zuwa gare shi sannan kuma kada ka bi soyayyar rayukan waɗanda suke jahilai ko waɗanda suke kafirai sannan mun karanta fadin Allah subhanahu wataala wala tu'i' man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka yadda kai da'a kai biyayya ga wanda muka makantar da zuciyarsa daga ambatan mu baya ambatan Allah sannan wacce ba hawahu ya bi san zuciyarsa wa kana amruhu furqa kuma ya zama al'amaransa duk a watsa yake Allah subhanahu wataala yace duk wanda kaga ba shi da rabo a cikin da'a ga Allah ba shi da rabo a cikin ambatan Allah to wannan bai halasta kai mishi da'a ba wanda ake so kai mada'a wanda kaga yana fifita san Allah a bisa san ransa wanda kaga yana furta gaskiya yana kuma kokari ya bi san ya bi yardan Allah domin ya dace da gaskiya to irin wannan shine zaka yi mishi da'a shine zaka yi masa biyayya to a wannan gurin muka tsaya to sai malai yake cewa fa adafa Allahu azza wa jalla al-hawa ila al-kuffar wal mushrikeen idan mun yi la'akari da waɗannan ayoyi da suka gabata zamu fahimci inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinta bin son zuciya zuwa ga kafirai da mushrikai ya anna ahwa'uhum dallatun 'anil haqq saboda soyayyar zuciyarsu to tana karkatarwa daga bin gaskiya bi khilafil mu'min sabanin mu'mini fa innal kafira hawahu kulluhu batil, yace kaga shi kafiri gabaki daya san zuciyar shi mutane halaka ne tabewa ne. Wal mu'min, shi ko mu'mini kadiyar take hawahu ta yasira muwafiqan lima amara bihi subhanahu. Akwai wato mummuni akan kai lokacin da yake son zuciyarsa ta koma tana bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ne, wa tabi'an lima ja'a bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma tana biyayya ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Fa idza mala ila shay'in, idan ya karkata zuwa ga wani abu, kana zalika shay'u minu a kana zalika shay'u sunnatan wa ta'atan, to sai kaga wannan abin ya kasance wata sunna ce wata ta'a ce. Wato idan ka lura mummuni idan imanin shi yayi ƙarfi, to sai kaga ya ƙone mummunan san zuciyarsa, sai ya rage sauran kyakkyawa, sai ya zama idan ya kaunaci abu ya so abu, sai kaga abin nan da'a ne ga Allah, abin nan sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan mummuni yayi aiki hurjanjan har ta kai ga ya ƙone mummunan san zuciyarsa. To shine sai kaga idan yana sanye wani abu kana kallon abin, sai kaga wannan abin da'a ga Allah ne. Sai kaga mutum ya ce ma abokin shi, zo mu je masallaci ne karatun Alkur'ani, nan kuma zuciyar shi ta karkata. To kaga wannan ai da'a ga Allah ce, da'a ga Allah ce. Sai kaga mutum zai hukunci, hukuncin kuma ya hada da shi karan kansa, amma sai kaga ya fito ya tsage gaskiya, ko da akan iyayensa ne, ko da akan ƴan uwansa ne, ko da akan wani makusanci ne, ba zai boye gaskiya ba. Saboda mene? Ya yaƙi mummunan san zuciyarsa, ya ƙone ta. To da haka sai kasance yanzu hukunci ya zo akan mahaifin shi, ba zai ɓoye ba, ba zai ɓoye ba, sai ya fito da gaskiya ya faɗi. Sai ya kasance gaskiya ita take jagorantar zuciyarsa, in zai faɗi ya faɗi gaskiya, in zai aiki ya aiki da gaskiya, in zai so wani abu ya so shi saboda Allah da manzo na san abin, in zai kin shi sai ya ki saboda Allah da manzo na kin abin. To kaga wannan zuciyar shi, san zuciyar shi ta koma ta gaskiya kenan. To wannan mummuni kenan, shi ke kamun kanshi cikin irin wannan halin. Akwai wanda idan ya ji kiɗa sai ya ji har kansa na ciwo saboda tsaban kyaman kiɗa, saboda manzon Allah ya kyamaci kiɗa. In ya ji kiɗa ko a ringtone ne na waya, sai ji tsigan jikin shi na tashi saboda kyaman kiɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar mana, Qur'ani ma ya kawo mana. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud idan ya karanta wannan aya yakan ce na rantsi da Allah, kiɗe-kiɗe Allah ke nufi a wannan ayar, shi ne lahawar hadithi. Ibn Mas'udin sai ya yi rantsuwa da Allah cewa kiɗa Allah ke nufi. Shi yasa idan ka gane wannan, inda imaninka ya kai, sai ka ga ko a ringin na waya ba za ka yarda ringin ɗinka ya kasance kiɗa ba, tunda za ka iya canzawa da abin da bai kai kiɗa ba abin nan aibi. Za ka iya canzawa da kukan tsuntsu, misali. Za ka iya canzawa da waɗansu kalmomi, ko da ba a ce wai karatun Alƙur'ani ba, ba ma goyon bayan a sanya karatun Alƙur'ani don ba dai shi Allah ya saukar ba, ba ma goyon bayan a sanya hadisi don ba dai shi Allah ya saukar ba. Amma dai kalmomi masu kyau, kalmomi masu kyau ko sallama ce babu laifi, ko kawai ka sa sautinka wani zo shi kenan, ai ba wani aibi a cikin wannan kalma. To ya nuna zuciyar mutum zuciya ce ta imani, yana ta ƙona sarran shi, yana ta ƙona sarran shi har ya ƙone ta gabaki ɗaya, ta zama sarran da ya rage shi ne mai kyau mai tsafta. Kamar dai wanzu wannan malam yana ishara ne zuwa ga wani hadisi. Akwai hadisi wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin al-Arba'un, عشان الأربعون النووية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إيمان إيه دقى تشكنكو بي إنغان تبا هرسي سنزو تيسا تازمتنا دين أبين دا بزوليش الإمام النووي تي رويناه في كتاب الحجة هو تعمى حديثين يضعيف من ناهي الإسناد تتجانب إسناد وأن لا شك حديثين يضعيف أما ما أنيش إنغان تتشى ما أناني ingantaccen ma'ana ne ma'anan hadisin babu yadda za a yi a ce imanin ka zama nagartaccen imani har sai ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi menene manzon Allah ya zo da shi qur'ani da sunna qur'ani da sunna sai zuciyarka ta zama ta karkata zuwa ga qur'ani da sunna wato ba lokacin da ake zaman lafiya kadai ba ba lokacin da ake farin ciki kadai ba ba lokacin da ake bakin ciki kadai ba sai zuciyarka ta zama tana iya bin Qur'ani da Sunna a kowane irin yanayi ko da talauci ko da azzuki ko ana sabani ko ana dasawa zuciyarka za ta iya bin Qur'ani da Sunna akwai wanda yake idan ya fushi irin miyagun zage-zagen nan da manzon Allah ce ba ai kullu la'anan ba tunda zai fito da irin waɗannan kalmomi to kaga zuciyar shi ba ta iya bin gaskiya lokacin da yake cikin fushi to wannan akwai nau'in san rai a tare da shi ko kuma lokacin fada lokacin farin ciki akwai wacce ba za ta iya daurewa ta bi Allah ba lokacin farin ciki ai yanzu biki ake yi ai yanzu ana cikin shagulgulan sallah ne shine sai kaga mata da dama waɗanda suke zuwa islamiyya waɗansu suna zuwa majalisosa na ilimi in ka gansu lokacin da za su tafi makaranta ko za su je majalisin ilimi in ka gansu aka ce yi musu hukunci sai dai kawai ka ce udkhuli jannati wannan yar aljannati amma idan ka ganta a ranar sallah irin yadda za ta fito fitowa irin na jahiliya fitowa irin na fitsara da lalata kuma abin ban takaicin suna tafiya da uwata ga uwan ga yar uwan ta sa hijabi ita kuma yar ga ta nan a shiga irin na fitsara da lalata kila ma uwa tsohuwa ce ita ce shari'a ce masauki amma ita uwan ta sanya hijabin ta har ƙasa amma yan kuma ta fitowa irin ta jahiliyan farko to kaga wannan akwai san rai akwai san rai kenan ba a kona san rai ya zama ana iya bin Allah a cikin farin ciki ba ko lokacin bukunkuna sai kaga an gayyato masu kiɗa wata idan tana ganin idan mutane sai ce dan taboye boye in ba idan mutane sai ta fito ce shagalinta to musamman a yanzu kuma da ko ba a sa niqabi ba ga face mask shi ma yanzu ya zama wani abu wanda in mace ta sa sai ta sharholiyanta ba abin da ya dame ta ba wanda ke gane ta ke sharholiyanta sai abin da ta ga dama ai kai ba za ka ƙura mata ido ba ballantana ka gano wace ce to kaga wannan akwai nau'in san rai kenan imani bai cika ba amma wanda imaninsa ya cika ko ana farin ciki ko ana baƙin ciki zai bi Allah irin wannan ne Qur'ani ya ba mu misali يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أنا ما قلنا سكي لي عندك أنا ما قلنا سكي أنسى وما سأل زمن تكيوا أي با زماني كي دائي سي أي سكي با لي عندك أنا ما قلنا سكي دائي زماني تأذر فسي الله يتشي يا كي النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاكي سكي فطلقوهن لعدتهن ku sake mataye a cikin iddansu wato suna cikin tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba kaga wannan doka ta farko ke nan sannan wa ahsul idda haka ne ku taqallu hunal iddatihin wa ahsul idda ku kididdige idda ke macen ki kididdige an sake ne lokaci kaza to in ne jini ne tsarki ne jini ne tsarki ne jini ne tsarki na gama ke ko kuma in ne tsarki ne jini ne tsarki ne jini ne tsarki ne jini na gama ke kuma maza ku kididdige, kuma mata ku kididdige. To tun kafin aje da nisa, tun da Allah ya san wannan wata matsala ce ta faru har ta kai ga saki, to sai Allah ce wattaqullaha rabbakum, da mazan da matan ku ji tsoron Allah Ubangijin. Tun kafin aje da nisa, kar ka yadda sabani ya sabani ka fusata ka ketar haddin Allah, haka ne ke maka ki ketar haddin Allah. Sai ci gaba da bayani, ya tukhruju hunna min buyutihinna, ko maza kar ku dun kun samu sabani da mace kun sake ta, ka ce to ki tashi ki tafi gidan ubanki. Sannan wala ya kharujna, su kuma matan kar saboda an sake su ce ai ni ba shegiya bace ba a hanya ka danne ba, wallahi ba zan kwana a gidan nan ba, gidan ubana zan kwana. Allah ya hana matan ya hana mazan, ba za su fita ba, ba kuma za ku fitar da su ba, illa ayi a ci ni bi fahishatin mubayyana, sai dai in sun zo da alfasha bayyananne. Tana cin kwalan uwar miji misali, ko kuma ta ce wallahi sto din abincinka bakka mishi wuta zan yi duk ya kone, ba dai ka sake ni ba misali, ko kuma ta riga gayyato maza, ba dai ka sake ni ba to zan gayyato tsaffin samari na su riga zuwa ta'i, ko ba ta gama idda ba, kaga wannan banna ce shine illa ayi a ce ni fashat mubayna wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu, la ta sai Allah ci gaba da bayyana wannan iyakan Allah ne. Wato kenan sai ka narkar ka kona san zuciyarka yayin bakin ciki, kamar yadda ake so ka kona san zuciyarka yayin farin ciki, shine wancan hadisi yake bayani. Duk da kasancewan tanahiyin isnadi bai inganta ba, amma ma'anar shi ingantacce ne, ayoyin alqur'ani mai girma da yawa sun tabbatar da shi. To shine sai malai yake cewa fa idza mala ila shay'in kana zalika shay'u sunnatan wa ta'atan, idan zuciyar mumini ya karkata zuwa ga wani abu, a mafi yawan lokaci sai kaga wannan abin sunna ce kuma da'a ce ga Allah. Wa ala adnal ahwal qad yakunu mubahan, mafi karanci dai kaga wannan abin halas ne, kenan ba abu ne da zai fusata Allah ba. Saboda mene? Saboda imani shi ya kai ga yana ta aiki, yana ta aiki, yana ta aiki, har mummunan aqidan shi, mummunan san zuciyar shi ta tafi. Da ta sauran kyakkyawa. Sai ce qala ta'ala, Allah subhanahu wata'ala yana cewa afaman kana ala bayyinatin min rabbika man zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu, wanda ya kasance ala bayyinatin min rabbi, yana kan shari'a daga mahalicci Allah. Wato bayyinatin min rabbi shine al-ilmu bil haqq wal 'amalu bihi, shine ka san gaskiya kuma kai aiki da shi, shine bayyinatin min Allah. To wanda ya zama ya san gaskiya daga Allah kuma yana aiki da gaskiyar nan da ta fito daga Allah, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, zai daidai da wanda aka kawata mishi munanan ayyuka, munanan ayyuka yake yi, amma kuma sai yana ganin su masu kyau, zuyyina kenan aka kalkanta mishi, yana ganin mummunan aikin shi aikin kyawun aiki. Wattaba'u ahwa'ahum, suka bi son zuciyarsu. Wato wanda ya watsi daga wanda ya bi gaskiya, ya san gaskiya ya aiki da ita, zai daidai da wanda ya watsi da gaskiya kuma dama can bai ma santa ba, ya bi abin da zuciyar shi take saka mishi, kuma yana ganin wannan aiki shi ne daidai. Za su yi ɗaya? Ba za su yi ɗaya ba. To amma ko wannan kamar yadda nakan ci faɗi, a karatu za ka ji faɗin shi da sauƙi, kuma sauraro a wurinka da sauƙi, amma sai in ta faru a nan ne za a gane mai gaskiyar imani. Yanzu saɓani ya haɗa ka da wani, sai kaga in ba an kai zuciya nesa ba, sai kaga inda shaitan zai riƙa sa zuciyarka na ta farfasa, ana wane kai haƙuri, ka ƙi haƙura, wane kai ne fa baka yi daidai ba, shaitan ya nuna maka kaka karɓi wannan kuskura, mutum ya ta jayayya akan ƙarya. Kuma wannan har a cikin ilimi ana samun fa, sai wani ya kuskure sai a ci gyaransa, dan mene za a ci gyaran shi, ko dan mene za a ci gyaran malami shi, sai ta jayayya akan ƙarya. Ashe ba daɗi kai ma malamin ka ya ci gyaran wani? Kun gane irin wannan? Wannan san rai ne fa. In dai babu daɗi a ci gyaran malaminka, to kai ma ba daɗi malamin ka ya ci gyaran wani. duniya sai ta koma ana rayuwa kawai kowa ya abin da ya ga dama, babu wanda zai ce ga mai kyau ko ga mara kyau. So da haka shi yasa ake so zuciyarka sai ta zama wato a sake, in ka ga gaskiya kawai ka karba. Allah ya gafarta ma Malam Bakar Gumi yake cewa duk inda ko gani kuskure ku gaya ne, ni ban jin kunyin in dawo in ce na yi kuskure, ya ce ba na jin kunyin haka. Amma fa da yawa daga cikin mafi muna jin kunyin fa a ce mun yi kuskure ba, musamman a cikin ɗaliban da kake ganin suna ɗaukan ka wani tabi'i haka ko wani ƙanin sahabi, to yanzu ɗaliban nan su gane ne kuskure, musamman kuma in gyaran ya fito daga wanda yake ƙasa da kai, daga wanda yake ƙasa da kai. Malam Jamil Zainu Allah ya gafarta masa ya kawo wata ƙissa a cikin ina jin ko littafin Sakaifun Rabbi Auladina ne ko Nida'un Ilal Murabbiyina wal Murabbiyat, a cikin dai ɗaya daga cikinsu ya kawo wata ƙissa, ya ce abin ban takeici wani malami ne da ke karantar da ɗalibai sai ya sha taba, sai ɗalibai suka gan shi na shan taba. Da wani malami ɗan uwanshi ya shigo aji sai suka tambaye shi, malam menene hukuncin shan taba, don mun ga malam wane yana shan taba. Malamin nan ya shafa ma idansa toka yana gaya ma ɗaliban nan wai shan taba ba haramun bane, da haramun bane saboda ba ɗayan malamin kariya, kuma ya san haramun ɗin ne, wai kawai yana son ya ba ɗan uwanshi malami kariya, haka ne ya tsaye ta jayi akan ƙarya. Ai kalma ɗaya ce ta gaskiya, mene hukuncin shan taba don mun ga malam wane ya sha? Shan taba haramun ne, malam wane da kuka ga ya sha, babu ɗan adam ɗin da ya kuɓuta daga kurakurai ya yi kuskure, za mu yi mishi nasiha, muna fatan Allah ya gafarta mishi, Allah ya raba shi da ita, kuma ku tashi da addu'a. Fitina ce Allah kan jefa mu wasu, sai dai addu'a da kuma nasiha da shawarwari shikenan ka kashe matsalar nan. To wani lokaci akan ka ne abin zai faru, malami ɗalibi ya zace malam can ka karanta mana kuskure, wani ɗalibi ne wani malami ya ta jahiliya ya ta tawuni, saboda ya fi ɗaliban iya magana, ya fi su wayewa, ya fi su kanta. To duk wannan alamun san rai ne, Allah ka shiryar da mu. Jimun salo na uku da aka bi don hani akan bin san rai, malai ce wa taratan yaridu dalilu bi zammil hawa almudafi ila nafsi al'amarati bisu, wani lokaci kuma sai ka ji dalili ya zo yana zargin san rai wanda aka jiɗinta ta zuwa ga to, wani mu ce yana zargin san zuciya wanda aka jiɗinta ta zuwa ga rai. Kun san mun yi bayanin cewa mu a Hausa in muka ce annafsu rai, alƙalbu zuciya, to amma alhawa a Hausa mukan ce ko bin son zuciya ko bin son rai, ban san wata kalma kuma take fasara alhawa ko mabayin waɗannan ba. To amma alƙalbu shi ne ita ce zuciya, annafsu ita ce rai. To yanzu sai aka ce za ka ga waɗansu nasosa sun zo suna hani a kan bin son zuciya, zuciyar da aka raba ta da rai, wato annafs ita ce, kun ga abu uku ne, akwai annafsu, akwai alƙalbu, akwai arruhu. To idan aka ce arruh ita ce rayuwa, wato sinadarin rayuwa a jikin ɗan adam ita ce arruh, in aka ce annafsu sinadarin da ke haifar da tunani, ila an gane sinadarin da ke haifar da tunani a cikin ɗan adam ita ce annafsu, alƙalbu kuma ita ce wacce take karɓan tunanin ta zaunar da shi a cikinta sai ta riƙa jagorantar gaɓuɓa zuwa ga aiwatar da ita, ila an gane bambancinsu. Yau da haka ita ƙalbu ita ce ta karɓi tunanin, annafsu ita ce za ta yi tunanin, ta yi tunani, ta yi tunani, ta yi tunani, sai ta ba alƙalbu ajiya, ita kuma alqalbu idan ta karba to ita ce za ta rika aiwatar da shi kai baki yi zagi kai hannu yi sata kai ido kalli haram sai a ce wannan ai ya bi son zuciyarsa so da haka ko mu ce son zuciya ko mu ce son rai duk dai yana fasar alhawa ne to amma kuma matsalan shine nan kuma an jibinta mana alhawa din da kuma annafsu to sai mu wata dabara sai mu ce wani wa'ansu nasosan sun zo suna zargin bin son zuciya zuciyan bin son zuciyan da aka raba ta da rai kila kun gani bari ku ji abin da ya kawo nasan da ya kawo an abiya ala shaddad bin aws radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace al'ajiz man attaba'a nafsuhu hawaha wannan yankin wani hadisi ne duk da kasancewa hadisin da'if ne al-imam ibnu maja ya rawaito hadisin haka nan al-imam at-tirmidhi shi ma ya rawaito hadisin amma dai wannan malam ya kawo cewa ibnu maja da hakim amma da tirmidhi da al-imam ahmad ma ya rawaito hadisin abin da yake cewa a cikin hadisin shine al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut me wayau shine al-kayyisu me wayau hakikanin me wayau man dana nafsuhu wanda ya walakantar da kansa ya horar da kansa ya bautar da kansa ga Allah kuma yi ma kansa hisabi a duniya tun kafin aje tashin alkiyama shine ma'anar man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut kuma yi aiki don ya ci amfanin shi ga wannan wanda za ta zo bayan an mutu wato daga mutuwanka kwanciyar kabari kenan da tashi gaban Allah subhanahu wataala da kuma wuta ko aljanna to duk wanda ya aiki don ya ci amfanin shi bayan mutuwarsa ya kuma takura zuciyarsa ya bautar da ita ga Allah ya horar da ita sosai man dana ya horar da zuciyarsa ya mata hisabi to wannan shine al-kayyis ne wayau ke sai ya ce wala ajiz to kaga inna ma da ya kawo ke wala ajiz shi ko gajiyayye me rauni man atba'a nafsuhu hawaha shine wanda ya sanya ransa tana bin son zuciyarsa ransa tana bin son zuciyarsa wato ya kasa kama ransa daga haramun ya kasa kare ransa daga bin sha'awoyi na duniya har a ci gaban hadisin ma yace wa tamanna ala Allahi al-amani maimakon yayin kan hanzari a wurin Allah yana istighfari yana tuba yana neman afuwan Allah a'a sai koma ya tamanna ala Allahi al-amani gurace kawai ai wallahi ghafurur rahim ai ma na taba yin sadaka ai kila ma Allah ya mun gafara saboda shi a so ai ma kaza sai ya tabura ce kama na a ce Allah ya mun azaba ba zai yi ba irin wannan wata manna ala Allahi al-amani kenan to wannan shine al-ajiz wannan hadisi ne da'if amma dai malai ya kawo shi ya kafa hujja da shi akan wani lokaci shari'ar musulunci sai kaga ta zo tana zargin bin son zuciya wanda aka ci zuciyar da aka jikanta ta zuwa ga rai kila an gane to a nagaba kuma sai ya ce wa qad yaridu dalilu bi dhammi al-hawa al-mudaf ila al-qalb akwai yiwuwan kuma sai kaga dalilin ya zo dalilin shari'ar musulunci ya zo yana zargin bin son zuciya zuciyar da aka jikanta ta zuwa ga zuciya to ita ma sai mai mata irin nada zu yana bin son rai ran da aka jikanta ta zuwa ga zuciya kila an gane to shine sai malai ya kawo hadisin wa anhu zayfata radiyallahu anhu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tuqradul fitanu ala alqulubi kal hasir udan udan yace ana bijirar ma zukata da fitintunu kal hasir kamar tabarma udan udan igiya igiya wato zukatan ɗan adam akan ratayar da su ana guwa masu da fitintunu wato bin sha'awoyi da san rai il an gane bin sha'awoyi da san rai wanda kar ku manta dama kamar yadda ayan cikin sotin najmi ta tabbatar abubuwan da ke halakar da mutane abubuwa guda biyu ne in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus zato anan ne aka samu mafi yawan shirka da ake yin ma Allah ta karkashin zato ne ai muna tsammanin Allah yana son kaza to ya za a yi a ce Allah bai son kaza ai muna tsammanin Allah ba zai ce bai son kaza ba anan ne sai aka kirkiro zikirura anan ne aka kirkiro su maulidi anan ne aka kirkiro kaza zaton cewa Allah yana so anan ne kuma aka kirkiro shirka da Allah ababin zaton to ya za a yi a ce Allah bai son waliyai waliyan Allah kuma kila an gane sai kai zaton tunda dai Allah yana son waliyan shi yana son masoyan shi to ai suna da daraja dan haka idan muka dauki wani a haƙin Allah muka ba su 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 sadar da mu zuwa ga Allah to me ai bin shi zato kenan ta wannan kofar shirka da yawa ya faru to kofa ta biyu ita ce alhawa san rai da san zuciya eh na san abu kaza ba kyau to amma dai haka nake so anan ne kuma manya-manyan zunubai da dama suka samu asali da haka da shirka da bid'a da san rai ta karkashin da zunubai manya-manya da kanana ta karkashin wannan ne zato ko kuma san rai to shine nan wannan hadisin yake gaya maka cewa ana bijiro mazuciya da fitintunu fitintunan nan wanda za su iya kaiwa zuwa ga shirka wanda za su iya kaiwa zuwa ga bid'a wanda za su kaiwa zuwa ga manya-manyan zunubai ko kananan ta wanda mutum zai cutar da Allah ko zai cutar da bayin Allah akan ta bijiro mazuciya da shi akan ta guwa mazuciya da shi akan ta guwa mazuciya da shi udan kal hasir udan kaman tabarma yadda kasan yanki 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 haka wato suka ce misalin nan shine kamar yadda kasan mai bacci yakan kwanta a tabarma ya dan faru da tabarman zare 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 na tabarman nan kamar yadda kage yana damfara da wanda ke kwanci to haka nan akan damfara zukata da fitintuni ila an gane fitina ko ta shubha ko ta shahawat kamar yadda muka karanta a cikin shimfiɗa to shine sai ba sharin hadisin nake so in yi cancan ba kar a ga kila ana sa ran sai an gane ko ni tartar ba sharin hadisin nake so ni ba za ku ga inda muke so mu kai sai yake cewa fa ayyu qalbin ushribaha duk zuciyar da aka shayar da ita wannan fitina duk zuciyar da aka shayar da ita fitinan nan wato menene ma'ana aka shayar da ita duk zuciyar da fitina ta shiga cikin ta ta samu wurin zama ta zauna sosai fitinan ta dan faru da zuciyar sosai to a wannan lokaci nukita fiha nuqtatun sauda sai a diga mu wannan zuciyar bakin dugu ila an gane sai a diga mata bikin dugu lokacin da aka shayar da zuciya wata fitina lokacin da aka shayar da zuciya wata fitina ta fitune da wannan fitinan ce aiki da abin da fitinan ya haifar mata to shikenan sai a diga mata bikin dugu shine sai kaga ta je ce shirka sai kaga ta je ce bid'a sai kaga ta je ce babban zunubi to haka nan kullun ana fito an bijiro ma zuciya da fitina in ta aiki da wannan fitinan sai a diga mata bikin dugu shine in akai ta dugu wannan akai ta dugu wannan har sai ta kai ga rana ala qulubi ma kan yaksubu sai zuciyar dan adam ta baki baya gane gaskiya baya gane ƙarya in gaskiya ta zo mishi zai watsi da ita in ƙarya ta zo mishi zai karba yi aiki da ita to shine annabi ke gaya mana cewa sai ayi bakin dugu a cikin zuciya wa ayyu qalbin ankaraha idan kuma aka shayar da zuciya wannan fitina amma sai akai amfani da hasken Qur'ani da Sunna kamar yadda muka yi bayani a cikin shimfiɗa cewa cututtuka na shahawat da shubuhat menene babban maganin su Qur'ani da Sunna to idan aka samu haske daga Allah ya haskaka ma dan adam ya gane kai wannan ana nafi na da fitina sai ya kawace mu wannan fitina fa ankaraha ko kuma ankaraha sai ya inkari sai inkari wa ayyu qalbin ankara zuciyar da take inkari ta ga kai wannan fitina ne wannan za ta jefa ni zuwa ga shirka wannan za ta jefa ni zuwa ga bid'a wannan za ta jefa ni zuwa ga manya-manyan zunubai wannan za ta jefa ni zuwa ga fushin Allah, za ta jefa ni zuwa ga take haƙin bil adama. Sai mutum yayi inkarin ta, yayi musun ta, yayi karbanta, nukita fihi nuktatun bayda, sai ai mata farin dugo ita kuma, sai ai mata farin dugo, kaga za a yi ta mata farin dugo farin dugo farin dugo har sai ta zama farasal kenan, hatta tasira ala qalbayn, har sai zuciyar dan adam ta zama ɗayan biyu. Ala abyad mithlu safa, zake ta zama fara, zake ta zama fara in ana mata dugon fari, har sai ta zama farasal mithlu safa, misalin faifayayyen dutse. Wato ba wai yana nufin misalin faifayayyen dutse gurin fari ba, a'a, misalin faifayayyen dutse gurin ƙarfi da dogewa akan gaskiya. Kamar yadda ka san ba ƙaramin abu zai iya fasa dutse ba, to haka nan zuciyar shi imani ta riga ta huda, ba ƙaramin abu zai iya huda zuciyar shi na ɓanna ba. Shi yasa aka kasafanta ta da dutse, sai ya ce fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh, duk yadda fitina ta kai ga uyinta ba za ta cutar da wannan zuciyar ba. Zuciyar wane kenan wannan? Zuciyar mummuni kenan na Allah. Wal akharu, ɗayan zuciyar kuma aswad murbadan kalqur kalquz, sai ta zama ana ta mata dugon baki dugon baki dugon baki har sai ta zama wato aswad murbadan, sai ta zama wata irin baka, bakin da ya cakuɗu da wani irin rawaya rawaya haka, wato wani irin baki mai shuni, baki mai shuni ko kalkuz. Kamar misali kuz, kuz wani dan kofi ne da ake shan ruwa da shi, ka ɗauka misali kawai mafi bayyana, ka ɗauki kamar ina ɗan irin goran ruwan nan silba, yaran yanzu ba san goran ruwa ba, na ce mu in sayara a gidana ka ɗauko goran ruwa, sai je ɗauko goran roba, shi bai san goran ruwa ba. Irin kofi ɗin nan na silba kun san inda yake da santsi, to shi ne kamar kus ɗin. Mujahiyan, sai ya zama karkatacce kuma wanda yake dai ya juyi a juye dai yake kawai, wace sai zuciyar tasa sai ta zama karkatacciya, ta zama samanta ta koma ƙasa, ƙasanta ta koma sama. Shi yasa aka kafa misali da wancan kofin, wato idan kofi yana haka kamar na silba, sai aka kifa shi, in aka zuba ruwa zai zauna? Ba zai zauna ba, zamewa zai yi. To zuciyar ta gama lalacewa kenan, babu yadda za a yi shari'a ya samu gurin zama a cikinta, saboda da zuciyar tana a haka, to amma kuma ta kifi. To kamar kofi idan ya riga ya kifi haka, babu yadda za a yi ruwa ya zama a cikin shi, zuciyar ta lalace kenan. La ya'rifu ma'rufan, sai kaga zuciyar ba ta gane abu mai kyau, wala yunkiru munkaran, ba ta musun mummunan abu, duk abin da ya zo ma zuciyar kawai in dai tana so kawai shi kenan. Illa ma ushriba min hawahu, sai dai abin da aka shayar ma zuciyar na san rai shi ne kawai abin da take yi. Wainan dai muhallin shayi gaban ƙarshen ne, illa ma ushriba min hawahu, sai dai abin da aka shayar ma zuciyar na bin san ranta kawai iya abin da mutum ke yi kenan. Amma bai gane wannan abu mai kyau ne ya yi ko wannan abu mummunan abu ne ya bari. Allah ka shiryatar da mu. To ina ga nan ya kamata mu tsaya, malam da ya kawo mana waɗansu ɗan salo-salo na dalilai da suka zo a cikin Ƙur'ani da Sunna wanda suke bayani akan wato hani akan bin son zuciya da bin son rai. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya hana mu son zuciya ya kuma hana mu son rai. Kafin in dakatar da karatu zan ɗan yi tsokaci guda biyu. Tsokaci na farko dangane da yara da suke zuwa masallaci, musamman da sallar magriba, musamman a wannan masallacin ya kamata mahukuntan masallacin ku ɗauki mataki akan yaran nan, suna yawan shagaltar da masallaci daga sallarsu, sai kaga yara sun yi gungu-gungu ana sallah amma suna taɗe-taɗensu, sun yi gungu-gungu.